نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته الى يوم الدين. اهلا يا الله، السلام عليكم ورحمه الله. فاتور متيو مكتود تشيني بعد كي نرسي واد غيو عند اوفر ان شاء الله تعالى. Sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma Malam Abdulwahab, ya kamata a ce sun tazu ya fara kafin yanzu, amma ba sai hikimar jinkirinsa ba. Yau kamar yadda kuka sani rana ce ta Juma'a 28 ga watan Shawwal shekara 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau kuma rana ce ta 11 ga watan 1 shekara 2002 miladiya. Lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan musamman tun daga hare-haren da aka kaiwa Amerika a 11 ga watan Satumba na shekarar bara miladiya. Abu ne da ya samu Amerika wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba ta tsammanin yiwuwar haka da kasa irin Amerika, wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske, tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai da cimma nasa. Akwai ƙungiyar leƙen asiri ta CIA, akwai ƙungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta FBI da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajen. Kuma sai ya kasance harin da aka kai musu, duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta, ɓangaren tattalin arziki da kuma ɓangaren tsaro. Ɓangaren tattalin arziki da yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwaye ne guda biyu waɗanda su ne ramzul habara, wato ta alama babba ta ci gaban Amerika, aka kai kuka wanda aka yi asarar kuɗaɗe waɗanda ba za su iya gina duguwa ba. Ɓangare na biyu sashen da aka kawo hari a Pentagon, wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta Amerika, kai harin ke da wuya kafin ka ce mai sai ya kasance ba su yi ake kuma da hari. Kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan wanda aka kai a garin Oklahoma, wanda aka yi asarar rayuka masu yawan gaske, kuma aka ce mutum musulmi da wannan ta'addanci, wannan abu ya sa harin wannan na ta'addanci Satumba na faruwa. Sai ya kasance dukkan ƙungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa Amerika jaje da ya masa tadiyyar rashin da ta yi na adadin mutanen da sun ta sama 7,000 bayan adadin miliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba sama da tsafin ba. Bayan karya alkadarin Amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin Allah ne da yake da kudura da irada ya faɗo ma ya sha, aka kunya ta ta idan duniya. To wannan kariya da musulmai suka yi ta biyo wa kansu a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba, sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tumce su an zarge su. Kuma kar ku manta wannan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka daddaure sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu. Sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan Amerika ne kuma Kirista ne kuma ba ya da alaƙa da su. Aka tunye ta. Don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta. Ina Amerikawa suna da uzuri komai kankantarsa na abinda suke yi na zargin duk wanda suka zarga. Domin lokacin da aka yi maka dukan da ba ka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka kayan irin wanda ba ka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka wata mummunar asara, ba kowa ne ke da dukiya ko dukiyar bi a hankali ba. Karshen ta sai mutum ya yi tasarrufi irin wurin da hankali, tasarrufi irin na wanda girman musiba ya yi shi ya ji morfe, dukiyarsa ta makance. Duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne, idan an jima ya ga wani mutum kai ne, in an jima ya ga wani mutum kai ne, ina abin da Allah ya rika sanar da shi. To amma tasirin abin shi ne a kan gwamnatocin ƙasashen na yadda jira suke Amerika sai kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara ko kuma su nuna da irin fassara ta fassara mutum da ya da Amerika ta fassara ta fassara wata aƙida da ya da Amerika ta fassara ta fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini fassara irin ta Amerika wato da yanzu a duniya yayi ake na Amerikan a siyasance a aƙidance ila har a aƙidance domin irin da Amerika suke son ka yi difayin ɗin Islam menene musulunci da yi difayin ɗin suka tarihin ka wannan tarihin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya ko da musulunci suke idan ya saba wa yadda Amerika ta yi tarihin musulunci to kai nasu ya zama na dabu tarihin Amerika shi ne na dabu kuma shi ne tarihin da ya kamata ya zama karfafe a duniya. To wannan duka ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina. Domin ana cikin al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau dubbai ne suke daurewa a Amerika waɗanda zargi ake yi a kan su amma an tsare su. Yau sama da kwanar tafayin wannan da al'alabar shari'a da wadan sam sun fita mu wadan sam police da dai aka yi a gaban kamfanin da sauran wannan suka fice da duniya musamman da Turai. Bayan da Amerika da Ingila duk suna da dokoki waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani musulmi ko cikin layi ƙarƙashin dokarsu da ke nuna cewa annal muttahama bari'un hatta tasbuta idanatu, wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokar warakacce ne har sai dalilin ya nuna ruwa da cikinsa cikin laifin da aka zargi. A asalin tun an ce barawa ne kai, to a kundin dokoki na Amerika da Ingila ƙarya ake kai ba barawa ba ne har sai an gabatar da babban dalilin da ya nuna kai barawa. Ya an ce san ta'adda ne kai, ƙarya aka rubuta kai ba san ta'adda ba ne har sai an kawo babban dalilin da ya nuna kai san ta'adda ne. Ya an ce kai ka zaɓe duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka, haka dokar ta zama. Amma a yau harin da aka kawo Amerika ta daga wata sassun ba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a Ingila. yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo tsare kwana 40 kwana 50 ko kwana nawa sai ka dama a kan zargi da ba su da tabbata kan ya yi laifin ko bai ba. Duk an yi wannan domin a samu dama ta kwanta tawa musulmi da musulmi. Su kaga a ce wannan ba kalmar fitina ba ce. To wannan fitina Ubangiji da Allah ya kaza waɗanda suke kafinmu da irinta ko da suke ta. Ubangiji da Allah ce alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا ثم تنسنا زمان ذاك يلسوا أن يقولوا آمنا كوي تنسوك من إيمان وهم لا يفتنون فذاك الرزبة wane kuma fatan nan da zai nemi kawai hakika mun da rago da suka kasu wala ya na wannan ba su da zai na sadaku da sannan Allah zai bayyana da wadanda suke da gaskiya cikin imani wala ya na wannan kadibi da sannan Allah zai bayyana da wadanda suke makareta cikin imani ake an jarrabu na da kafin mu ha ko ma za a jarrabe mu yasar ashabu al-qudud wanda ta tabbata cikin ingantattun hadisi ba ta ne ku da su mutanen da aka kama su saboda imanin aka haka rami babba aka kunna wuta shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai idan su ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har yanzu hadisi ya zo da bayanin cikin lafiya hayoyin kirkus rufi sun ba da bayanin su a dunkule kusa ashabul qudud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن الذين فسدوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبنجي halaka ta tabbata akan ashabul qudud su waɗanda suka yi rami da suka yi manya-manyan ramuka domin su kunna wuta annabi da su ko suka hura da ma'abudin kunnuwa izuhum alaiha qudud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da zai mu suka ga ciki suna kauna a gefen ta akan manya-manyan kujeru da suke girke musu suna kallo wahum ala ma yaf'aluna su sun dangane da abin da suke aikatawa bin mu'mini da game da mu'minai sai idan ka ji wai suna zaune suna kallo to kaga wannan muna gode da faruwa tarihi ne dan ya fara yau mu zai ba bare zama kuma ba ki ba wala kada ka san dan zaina min qabli wala ya'lamun Allah alladhina sadaqu wala ya'lamun al-kadhibi kuma kuna sanar da hadisin khabbab ibn al-arab wanda ya zojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana manzon Allah kai din nan ga zuwa karbar ki ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nema mana taimako ba da kafirai suna muna azaba muna kan gaskiya amma su tsare mu suna wahalar da mu lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani gurgo a cikin dakin ka sai tashi zaune yake bashi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kawo su don ya yi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi da shi sannan a zo da matsayi ta ƙarfe irin wanda ake tashi gashin dabba da shi gashin tumaki din nan a rinka fuskar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da kakinsa a tsoka a bintika a zari wannan gurin amma hakan baya raba mutum da addininsa yace wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rajul min sana'a ila habra mawt la yakhja ahada illa Allah wa dhiba ala ghanam yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulmi har ya kasance majibi ya yi tafiya tun daga garin Sana'a har ya zo a kabarin mawu ba ya kin tsoron kowa a kan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinka, sai dai tsoron kada kura da sun yi masa dabba. Walakin da kun kawo tattalilo, sai dai ko mutanen da suke gaggawa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Abba ibn Arad Allah ya kare da alheri. Ba ce wannan lokaci ne na fitna. Babban abin da yake bukata a wurin mutum tabbatuwa a kan aƙida, a kan manufa ta addini. Kuma fitina kowace ne za a tafi mutum. Dan ɗan adam yana da janibi biyu, yana da janibin khawf, yana da janibin raja. Waɗannan filin abu guda biyu haka suke tare da ɗan adam tun lokacin haihuwarsa har lokacin mutuwarsa. Ya kha wa ya rufu, yana tsoro, yana kuma fatan tsaro. Haka ɗan adam a ɗabi'antarsa. Tun yana jariri har ya fara rarrafe, har ya girma, har ya zama saurayi, har ya zama babban mutum, har ya zama dattijo a kai. Sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma. Nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro bayan ya girma. Amma ka sani cewa tsoron yana nan, kuma tsoron din yana nan tattare da ɗan. Da yana yaro yana jin tsoron duhu, yana jin tsoron kara. Ko yayin wani bakon kara tsoron sai yana jin tsoron bakon fuska, saboda ko ta namiji wanda bai taɓa ganin ba sai ya daɗe ba. Ko ya miƙa masa hannu sai ya maka ne ba ya daɗe. In yake dole sai ya ɗauki sai yaro ya fito da kuka, saboda mai tsoro. To bayan ya girma kuma waɗannan ababen da ke jin tsoro na yaro kuma suna canjawa. Yanzu nau'in abin da yake jin tsoro a halin kamartaka daban da abin da yake jin tsoro a da. Bayan ya fara haihuwa ya zama gidan jiki, nau'in ababen da yake jin tsoro daban da abin da yake jin tsoro a da. Haka lokacin da yake yaro yana so, yana son dariya, yana son wasa, yana son ya rinka kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hatsarkarinta tana tallafa da shi. Yana son kaza, yana son kaza, yana son kaza. Bayan ya girma fa yanzu babu ruwan da cinyar mahaifiyarsa. Yana son tafiya da abokane, yana son sinima, yana son filin kwallo, yana son video game, yana son wasan sinoka, yana son kaza, ko yana son karatun Qur'ani, ko qiyamul layli, ko qira'atul Qur'ani. Ya danganci me yake so, ya danganci me yake jin tsoro. Haka dan adam yake, bai da tsoro da raja, bai da kafiya da a ɗabi'anta ka Allah ya jiki. To tun da kanga da yana da wannan jalibin guda biyu, dukkan wanda yake son ya canja ya jiki ya tafi na dan adam zai lura cikin waɗannan jalibin wanda ya fi ƙarfi. Akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinarsa ba. In ka biyo masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinarsa ba. Ta hanyar mukami ba za ka iya fitinarsa ba. Amma in ka biyo masa ta hanyar duka da tsauri da kika barazana da kika mai yiwuwa kika fure. Akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da tsauri da zaki da maye ba za ka iya canza shi ba. Amma ka bi ta hanyar kwaɗayi ɗarwa sai ka tsine ka. Haka ɗan adam yake da ɓangare guda biyu. Na taɓa ganin wani ɗan ƙwaya amma a lokacin baya cikin ƙwaya ne. An yi kama shi lokacin yana fadautun tabar wiwi. Za a shiga da shi police station na baki. Yan sanda ana kama su da ƙarfi ga gado da ke fi tsoron da ƙarfi. Nan gidan ba ina da gado ko an mutu sai an bani da gona ce. Zai yi gudun tsoron. Ma'ana baya ne baya ga tsoron. Yanzu nan sa shi a kan ba zai sa jana ta sabar wuri ba. Kai da gidan maza su zai sa jana ta ba. Kamar da ya abu to ta hanyar daban. Inda akwai malaman ilimin nan da suke magance matsalolin ɗan adam a lokacin sanya zaga magance. To kaga haka ake ji wa ɗan adam. Ko a kusure shi da samu ko a kusure shi da rai. Ko wace fitina. Ko wace fitina. To so ake ji ne da kusure shi da tsaya a kan manufar ka. Ma kana Allahu li yadhlil mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al-khabith min at-tayyib. Wa ma kana Allahu li yudhlilakum ala al-ghayb. Walakin Allah yajtabi bi rusulihi man yasha. fa'aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah ba zai kyale mu bane ba dan kawai kun yi da'awar imani har sai ya jarrabe su ta hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bare gurbi ba nagari ba. Allah ba zai kyale ku ba an jarrabe ku da a bayyanar da wannan. To saboda haka babban abin da yake so bai wa akan mabda akan manufa kuma a nan cikin gida Najeriya ta yi daga cikin kowace kasa daga cikin kasashen duniya tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin da irin yadda za a iya shiga waɗansu kasashe na duniya. Inda mu ma bil'adamu ne yadda sauran suke bil'adamu ba mu iya zare kan mu da shi. To amma sai dai wayayye daga cikin mutane sawa'un a matsayin su na tsaye-tsaye su ko a matsayin na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma wayayyen al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba. Ba shi ne zuwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka tunkari da wani a waje ba, amma abin da ke zuwa a waje irin juri akwai mai amfani akwai marar amfani. Sai ka ɗauki mai amfani da zai amfani ka a duniyar ka ba zai cutar da kai a addinin ka ba kai aiki da shi. Sai ka wada da marar amfanin da ba zai amfani ka ba a duniya ba zai amfani ka ba a addini ko akwai amfanin duniya da cutar ma mai yawa cikin addini. Sai ka wada da shi gefe guda duk al'ummar da ta zama ka a matsayin ka na al'umma jama'ar da suka zama ka a matsayin su na jama'a mutumin da ya zama ka a matsayin su na shi kadai to shi ne mutum mai cikakken yanci a duniya kuma shi ne mutum wayayye kuma shi ne mutum da ya san ya kamata. Amma mutumin da ya dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in yi kullo kai cikin kasar sa baya iya bambancewa cewa farko ma dai baya da rariya da zai tace masa mai kyau da mara kyau baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfani na shi ake yayi a duniya ko zai dauka yi yana sai ya tsaya yana yi ya gano abin baya da amfani ko bayan ya fada cikin wata illa. To wannan shi ne ake kira mutumin da bai waye ba to wa'un mutum ne a matsayin su ne shi kadai ko al'umma a matsayin su na al'umma. Daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shi ne mamaye kasashen mu amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye duk irin yadda turawa suka bayyana kaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar kwalara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukkan wata matsala waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako a gaskiya wannan ba shi ne mizani na cewa suna kaunar mu ba. Su auyin su da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi da alkama ko garin fulawa da za a raba ko ƙwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala dukkan sunan su makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini. Akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi. Akwai lokacin da adadin ido kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai a amfani da ita. Akwai lokacin da ƙwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cimma nasara sai a amfani da wani kuma yana daga cikin manufarsu da suka ɗauka a yanzu shi ne duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance to ba matsayi ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara domin sun yadda yaƙi kamar kasuwanci in dai ka zama jari naira 100,000 kake kasuwar sabon mai yadda suke fatan samun naira 10,000 ko 20,000 su hau kai akwai yiwuwar ka fata naira 10,000 ko 20,000 kuma to sun san a yaƙi a kowanne don ragowancin wanda kake yaƙi ne duk ƙarfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba sai ka fuska da sun da yaƙi ɗan yaudara to sun san da su ko ba sa fasarar rai ko guda ɗaya ne inda za su yi amfani da makarai sama da alkama ko garin fulawa ko kwayar magani su ke yi amfani da wannan da su bai kuma kamun shi ne in ba su zurzun su bane za su rike makamun ku za su ba makamun su kashe kanku ku kashe kanku to wannan sun yi da yin amfani da makarai ta fi sun da tara sama da kowace da aka suka rusa Somalia aka zai ke na cikin gida da aka suka rusa Liberia da aka suke rusa Sierra Leone da aka suka kashe Burundi da aka suka kashe Rwanda da aka suka kashe Congo Kinshasa da aka suke son su ragargaza su ya gangala wato ainihin Sudan tsakanin kudancin da arewacin ta da aka suka lalata kasashe da dama kuma suke son su yi amfani da wannan dan lalata da wargaza aliyar Liberia za ka yi mamaki ko a Liberia ko a Kongo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda ka nemi kilo da alkama da kudin ka ba za ka samu amma ka tashi ko nawa kake so za ka samu bindiga ko shi kake so za ka samu yaron da idan har shi ta kalmar da yake bai sai da yake dan kai ba yaro dan shekara kala dan shekara goma dan shekara sha biyu zai iya sarrafa maka ko shi irin bindiga a duniya tun daga yar karma pistol har zuwa clinton cup har yi zuwa bakin ga yaro zai iya sarrafa ta yaro da suka kala hancin da kalmi zo zai iya gyara to yaya aka yi ba a fasarar makamai a dukkan inda ake yaki amma ake fasarar abinci sai a rika alkama da fulawa da shinkafa da madara amma ba a rika kula da bindiga ba daga ina ta zo kuma bindigogin da bulatan ba a nan kasar da ake yakin aka yi zuwa duk wannan wani abu ne da shugabanni ya kamata su tambayi kansu a kai muna faɗin wannan magana don mu taya shugabannin mu tunani a kan matsalolin da suke fuskantar da wani lokaci siyasa ta kan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce bai yi kuma yana daga cikin karawar shugabanninmu idan ba na tare da a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi ka tare da ni da kai za ka kaza ni har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka wannan kuskure ne kuma laifin waye-waye yana daga cikin kakawar wasu da cikin shugabanninmu idan muka yi sabani ni da shugabana a kan abu biyu ko uku to kada mun yi ittifaki a kan abu 97 ko da 8 to ba zai yadda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓi wani bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yarda neman da biyayya a matsayin mutum ko uku nan da muka yi sabani wannan kuma kuskure kuma rikin waye-waye duk wanda yake haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa ga misali da kusa za a yi ko a gida kana da yayi kokan ne uwa ɗaya ba ɗaya kuma amma ba ka yi kuma ki a cikin kowane abu na rayuwa kuna tare a cikin wadansu al'amura amma kuma kun saba a wajen ku da yawa ga matanka da za ta biya su zai ka ɗauko su daga gidansu ka kawo su gidanka ka ce da ita ka bada sutura ka kula da magani da meye na ta amma ba ta tare da kai cikin dukkanin manufofin ka akwai abin da kawai kara da ke maka to ya ƴaƴan wannan fitina suke sai sun yi sai sun yi da ke dare da su kan abin da ka rubuta da ke yan gidan kuma mu ce da ke ba akwai abin yaya ma su wajen su suke son su goyi bayan su dare su dare matar ka ce gidan kawo ba ta goyi bayan su dare ba su dare dan da wani kayan ba mai goyi bayan saba dari masu dari wani kuwa ne ba ɗaya mai goyi bayan saba dari masu dari wannan shi ne rikin wayewar dukkan wanda ya ɗauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba sai sun yi da shi dari masu dari ba ne ba na kai mu'amala da kowa ba a duniya sai dai ka koma dokar daji kai ka aiki ka zauna amma ita cikin bil'adam ka ce ba kai kamar sai an saba ba yanin da rana ce to dan suke kana garo da wadan su ko wadan su goma wadan su kafin haka wadan su da kuma haka amma dole hakuri kake da dole dole kana da ba ka hakuri ba yadda kai ya kai ma wadan ba ka ba da hakuri ba ni ma ba yadda na iya to haka rayuwa ce daga lokacin da kake kaidar shi ne bazan baka wuci ba, ko ne ke kaidar shi ne bazan ka bana wuci ba, ko bazan saba ma ko bazan saba mun ba, daga lokacin na nemi abin da bazai yi ba. Saboda haka irin waɗannan bayanai da muke yi suna da gajeren zango, saboda masu sauraren da zuwa gabana, amma ban mamaki shi dogon zango zuwa wajen turare masu nisa. Akwai abin da zan faɗa kila da nan tafiya ne yake, akwai abin da zan faɗa da wani suke na cin nesa ke yi jin da kai ne. Akwai abin da zan faɗa wani ɗauka abin yi ne, a ba abin yi ba ne, na sun za ka faɗa na sun za ka fahimta da haka na faɗa. Kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta da sai kai ne ne, kai ne za ka faɗa. Kila ku zaurancen magana da kayan magana, amma dai karfi ɗin dai da kai ne. Idan muka fahimta ka a rayuwa, mazan mu da matan mu, shugabannin mu da mabiyan mu, za mu samu hutu mai yawa. Kada mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba. Za mu saba. Abin da aka ce kar mu yi gaba. Kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaki dari bisa dari. Abin da ake so mu yi ittifaki a kaso mafi tsoka cikin al'amuran. Da mun yi kamfani a wasan ɓangaren duka sai ne hakurin zama da juna, ko mai ƙoƙarin ya zama warware safani ta hanyar tattaunawa. In muna son warware safani kuma kar mu sai a zama ɗaya ne ko a zama biyu. Biyu ko da zama ɗari ne, kai mu kana ɗaya a kai in mun san na ɗari da ɗaya ɗin zai haifar da alkhairi. Kar mu kosa da juna, kar mu gajiya da juna. Ba ba abin da ake so kowane ɗaya daga cikinmu yayin da ya sabawa ta kuma sakar fahimtarsa ya zanto ba son zuciya ya ba a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah da ne yake wanda shi ne daidai, to wannan shi ne ake bukata. Ba wai na saba masa ba ne don kawai in cimma wata manufa dawa, ko dai in ce wani mai faɗa da kai ya faɗa da kai. Na saba maka ne don gamsuwa ta da abin da nake kai shi ne daidai, kai kuma ka saba mun don gamsuwarka da abin da kake kai shi ne daidai. A tsakanin ku da ni da kai in kowa ya yi tsakaninsa da Allah, mutuwar mu akan wannan safani ba za ta jawo mana cikin Allah ko azabar Allah ba. Amma idan na saba maka dan kin more ko dan kin ce wani fada da kai, ka saba mun dan ka more ko dan ka ce wani fada da kai, to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi, mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo mai shi yarda ku bangiji. Saboda haka sai mu yi hakkara. Mu musulmi duk yadda kafirai za su ci nasara a kanmu zai mutu wahala, kamar yadda ta zama faɗa muku a masallacin juma'a. Yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu. Amma musibar mu shi ne mu da kanmu mu cutar da kanmu. Ko a amfani da bargurbin cikinmu don mu cutar da su. Kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya, gadin Najeriya shi ne musulmai da suke cikin ta. Inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba, kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba, da yanzu ba mamaki abin da ya faru a Najeriya da Sierra Leone da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa da yanzu shi ne ko rufin da yake faruwa a Najeriya. Musuluncin da ake yi din komai can kanta sa, musulmin duk da rage al'ada da yin addini ake tafiya a wasu ɓangarori, amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya ake wajen rage muggan laifuka da kuma ayyuka da addini. Wani so wanda da ya karfe shi ga ƙungiyar taken asiri ta rasha CDC tunan da kuma KJ na da ko? sai ya ce yanzu na fara da farko. Shi da kansa ya ce a jamhuriyoyi da suka haɗu da suka gina tarayyar Rasha, bincikensu na ɗan ƙyamar gari ya nuna mu inda aka fi ko'ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne ƙasashen da 70-80 cikin ɗari sun su musulmi ne suka mamaye. Ko da aka fi ko'ina tarayyar Rasha. Ya ce da suka yi bincike ya ce sai ya nuna masu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi. Yace amma ba kuma tani ba musulmi bane ba. Wannan har yake ba. Yace kar a manta ku ba musulmi bane. Yace amma bincike ne wanda yayi kuma yayi gaskiya ta bai da kiyaye dole sai ya fada. Yace Allah ya ka ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci. Yace kawai illa ya ka inda zai zafi a cikin Allah. Kaji sai yana fata kuna ne irin dace. Inda zai zafi a san gaggiya. Yace amma kowane tsari da muke ci da ke a duniya yake mun ga katsawar sa yace ita ko har yanzu ba mu katsawar sa sai zai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba yace kuma shari'ar musulunci ce take da fadi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su shata me zai faru yau amma ba sa iya hasashe kan gobe da shi. Ka duba da inda ake wannan rigimar duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba ta sa na kamar a mutu ya ki ya ki cinyewa sai ka samu inda kafare ne suka fiyawa su gurin da sun suru wanda sun su labirin da aka yi da cikin da ake guda ɗaya ne inda za ta ce ke akwai musulmi da yawa shi ne Somaliya wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin fatan sa bane ba ke kawo kuma ne ta makanta a hannun musulmi amma abin da yake kowa ke gare musulmai a Najeriya su ne gasar Najeriya na zaman ta kasa guda ɗaya a yau idan kake za ka zage musulmai daga Najeriya to ina ne zai zama Najeriya domin tun daga jama idan ka ɗau misali ɗauko daga jama ɗin har ka dangana da kwangwalam a nan arewa ko ka dangana da bai a nan gabas ko da cikin leda a yamma maso arewa da su ina ne duk za ka dangana wuri ne inda idan ka haɗa ka takuta ka takuta dai musulmai ɗin ne ke ɗauka 85 zuwa 90 cikin bai daga jama idan ka fita ilorin ka dangana kuma har legas in dai baka ba musulmi 60 zuwa 65 cikin ɗari ba to za ka ce ana tare 50 to babu yanzu za a yi ko ka ba har na kenan wajen gaba ɗaya a kudu maso yamma ke ya roba lan gaba ɗaya to idan ka ɗauki kuma sauran ƙasashen su kuma na gabas ɗin kuma nan ma da akwai musulmi a cikin ɗari a can da can da can da can to sai ka mai da ina zama Najeriya in ka cire musulmi gaba ɗaya sai ka mayar da ina ya zama Najeriya. Babu yadda zai zama Najeriya. Kaddara ka ce dokai za ka ji majority ne na kowane yare. Hausa musulmai ne, Fulani musulmai ne, Kanuri musulmai ne, majority na Yoruba musulmai ne. To amma majority na Igbo Kirista ne, wane ne Kirista ne. To sai ka ce duk yaren da suke majority sun su musulmi ne. Yankin su sai zanto musulunci yaren da suke majority sun su har na ne sai zanto yankin su ne kuma su ne Najeriya waɗannan su kuma an kore su misali zamanin da kasar Inyamurai za su zauna lafiya su da mutanen Calabar a yau a wani kasa a ce an ba su kadai wallahi ba za su zauna lafiya ba gafin su ne mu dai musulmai ɗin muke wa kasar Ghana ba zai yiwu ba to a ce muna da kima a ƙasar in mun rike kimar ba da mutuncin mu da darajar ko muna da yadda za mu mamaye ƙasar in mu ambaci da damar da Allah ya ba mu damar mulki daban-daban damar mulki na mulki damar mulki na siyasa mu ne kuma muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene iyayen mu mu musulmi a nan ƙasar Bature ya same su da riga babba da jamfa da rawani da takalli duk komai ba da basuri bane bai zo ya zama iyayen kafin yanzu suna da shi musulunci ya ba su. Amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci basuri ya zo sa su kirista tsarara ya same su da su sai don yi sai ba su shiga muku ba abin da basuri ne faɗa mana ya sami ba su ba su ya sami da muna mulki da shugabannin su ba shi ne zo koya mana mulki ba su ko wannan ya sami su ba su da shugabanni sai koya mulki da ake mai kuma tasirin yake ban waɗanda yanzu cikin arnan kasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin abacin zuwa lokacin babangida zuwa lokacin abacin kun san an samu manyan manyan arna a zamanin kotuwa suka fi shahara a cikin ministocin babangida katon arni da ya fi shahara kusan gaba ba yan Najeriya ba ne to a lokacin babangida shi ne ba cikin da ya shafi wa kwaton kasuwa ne wanda ya yi ministan tsaro akwai can shagaya wanda ya mulkan tsaro cikin gida to a lokacin abin da kowa na babban arnan ne lallai ta jarmiya kusa ne kawai babban arnan ne kan kowa ya san wannan ya yi siya a kasar nan to jarmiya ta ne yanzu ba wai shi ne sardaunan lantan ya ta jarmiya ta sardauna ita sarautar sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko taikin na sardaunan na wane ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya lafiya ta cikin ba kafin sardaunan yanzu kana kala a ko'ina a gwada Kano ne da ina ne da ina ne amma dai za a original one guda ɗaya ne shi ne don ku zamfara na mulkin ƙasar boko Allah ya kasar gafara amma da sauran ku doka da su gawa mutum karfi abinda wannan ke nuna ba ta shirin bu bambam na jo maka sarautar suke kan nan sana suna har nasara da wani mamaki sai ka mutu a kan kunye na kuma bambam ko mutum ba ya riga amma ga tsakiya ha sun yi amfani tsakiya ba riga ka san daga nan ne mutanen mu suka ji suka koya wa bambon cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ga akwai lalacewar da mutanen mu don zuwa suka zama fadawan bambon don suna masa yadda ake sarauta da mutanen da suke zero mu da muke da tasiri a kansu ba kuma suke da minna a kansu ba so dukkan waɗannan daman baki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya ba mu a yankin mu daman baki sai mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canza kharifa ta Najeriya kharifa ma ba mu Najeriya sai mun canza shi ba ma yin amfani da daman kai ta shi ita ce mun kata musibar ba ita ce a tsakanin mu da suna abinda ke nuna mana musibar mun ce a tsakanin mu da suna yanzu bamu da jama'a bata ba san je kama ya sare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin abata musamman shugaban dogarawan abata al-mustafa mejo al-mustafa da su wane ne su wane ne zargin su ake yi kan abin da ake ko da ke abdulsalam ne ya sare sai bayan da su gado ga obasan shi kuma ya ci gaba da sare su yau kusan shekara uku suna tsari a kowace suka da wajen sai mawa suka wani analisi haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Mejo al-Mustafa da sauran da aka tsari da kuma nan gefe da yan ofisi su baki wasu gani adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan Abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yan ofisi kwamfam ɗari bisa ɗari sun yi kisan kai a can ana zargin sun kace mutum ko daya ko biyu kuɗi sun yawa suke goma, a nan sun kace mutum saboda dubu uku. A nan babu hasarar dukiya, a nan kuwa hasarar dukiya. Ina ba da hankali. Wato yadda ka zai ba da mamaki sai ya kasance waɗannan dalilan waɗanda zargi ake yi yau suna sanya kusan shekara uku ko ba ta ranar duk. Waɗanda laifi suke da ɗari bisa ɗari an kama su su yi 24 hours ba an tafi su kuma ƙarar da aka kai su kuma an kori ƙarar an ce ba su laifi. A yau gani Adam na iya sawa an tankar shugaban ƙasa ƙarƙashin sutar Obi yi na tafi. Dukkan waɗannan ba ta'addanci ba ne ba rikin mutunci ba ne a wurin manyan ko waɗanda ƙarƙashin shugaban. Talakawan su abu kai duk wanda aka fi a cikin ofisi a Lagos da gama da ko ɗan Kano ne ko ɗan Katsina ne ko ɗan Zariya ne ko ɗan Barna ne ko ɗan Sokoto ne babu wani yunkuri ko kwana da zai hana faruwar haka da gwamnatocin waɗannan jihohi suka yi na zuwa gani. Mun yi tsaye a wani jihar Kano a wannan lokacin ta tura wakilai sun yi sinima zanzano a Lagos masu kwari su wane ne gaske gwamna ya je a wannan ya san wannan kwamar da wada wata wasiri sun je sun yi wannan kuma an san yadda. Duk wani mutum da yake na waɗancan mutane ɗan siyasa ne, sarki ne, na gargajiya ne, gwamna ne, ɗan boko ne, ɗan jarida ne, ɗari masu ɗari yana tare da ofisi. Mu ku a nan cikin waɗannan mutanen namu da aka kama, ko aka mutu musu family da gida a bata ko tsofaffin da zan gwamnatin sa, ba wani gwamna da yake tare da su, ba wani minista da yake tare da su, ba wani sarki daga cikin sarakunan mu da yake tare da su, ba wani malami da yake tare da su, ba wani kowa da yake tare da su, ba wata jarida da yake kare su. Amma a can gurin gaba ɗaya jaridun su suna tare da su. Gaba ɗaya gwamnonin jihohin Lagos da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da Waye duk gwamnonin APC ne suna tare da waɗannan mutanen su gani a nan. Ɗari bisa ɗari ba da babu mutum ɗaya da yake tare da waɗannan mutanen a nan ɓangaren arewa. Duk lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuna wa NTA duk wanda kuke gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin a bata ɗin yake zuwa a wurin ya zauna shi ne wani tsohon minista a Maiduguri ɗin nan ya kira su. Ka loma ko a nuna a ƙi jiza nuna ya zuzo rikiyo ya ka ba Allah ba kowa. Sai wancan mutumin na Katsina shi kuma yana hayaniya ya zage-zage wani lokacin a wadanar. Yana zage-zage wani lokacin a DOA da BBC da hayaniya da sauransu. Zo kuma sai wa sai wa yi jari galwari sai Allah ku jira wani magana Allah ku jira wani to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba. Kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun kayan surutu a kan cewa don me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar Inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari. Suna amfani da wannan wajen fito su kwayoyi, suna amfani da wannan wajen shigo da makamai, suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da yake a Kano. Amma su shigo garin mu ba za su je cikin sarki fasinja ba. Ko ba su wata lokacin kamar da suke suka sarbe su sun har sai sun je cikin sabon gari. Kuka ce wannan sun mutunci ne. Kano Line idan ta ce za su ke ajiye fasinja ta. Suna ba ta ma. Idan Borno Express sun je, idan Katsina Transportation Corporation sun je, idan Yankari sun je, idan Yobe Lion sun je, idan Babbe Lion sun je, me ake ba su a can wurin? Amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi ƙarfin doka a kasar mu. Kano ko Kano State ta yi doka cewa lallai idan sun zo yanzu sun kawo cewa a caca ko a bayan gari yan sun karya dokar cikin sabon garin suke zuwa su dauka ko su aje. Amma shi ne ba gwamnan Kano shawara kan harkokin ba addini ba, addinai ya ce ya ce har ma kuzanci har komai da komai. Tunda idan ya ce addini aka ce musulunci, kaga abin da ya karanta na bori da bokan da cikinci ba zai ciki ba. Amma idan aka ce da bori da komai, kaga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da mabuzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani titi na keke lokaci zai ke ba da shawara ce. Me yasa bai magana kan wannan ba? Waɗannan inyamurai ba sa barazana da Kano, amma Ja'far ne ke barazana da Kano. Duk wani sojoji a sabon gari bai zama barazana da Kano ba, amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma'a da Turewa ke barazana da zaman lafiyar Kano. Haka ya rubuta takarda, ya yi kwafi don takardar zuwa ga gwamna, ya yi takarda, ya yi kwafi zuwa ga kwamishinan police director FS, chairman na kansa ulama da waye da waye, ya rubuta musu kwafi. Wayar hudubar masu sati biyu da tauci ta tashin hankali tana barazana da zaman lafiyar Kano. Dukkan yan daba da ake da su ba ta zama barazana da zaman lafiyar Kano. Dukkan cocin da aka kama sun kuma da makamai lokacin da aka yi rikicin Kano na kafin Ramadana, duk wannan hayaniya da aka yi da Kano da motoci da aka kama cocin sun shigo da motoci da makamai duk ba ta barazana da zaman lafiyar Kano. Waɗannan mutane guda biyu in wani rikici ya faru a Kano su ne. Da shi wannan bai bai gwamnati shawara impossible kenan da bala DPO. Duk wani rikici zai faru a Kano su ne. Don su sun daura kamar faɗa da addinin musulunci. Sun daura kamar faɗa da sunnar manzon Allah. Mu ko mun daura kamar kare sunnar manzon Allah. Shi bala yana amfani da kasancewa ɗan sanda. Shi kuma wannan yana amfani. Ko ba su da gidaje kan boli kuma ba a boli da su ba yin iska ba ne, mun san a cikin 'yan sanda kuma da yawa wanda su ba a ce ka gaba muna magana da yadda hukumar 'yan sanda gaba ɗaya ba. Ba na fi gautun ka a matsayinsu na ɗan boli da shi muke magana. Lokacin da muke magana da impossible ba yi muna magana ba ne ba a matsayinsu na wakilin Tijjaniya a cikin gwamnati jihar Kano. Ba in Tijjaniya a kasance ba suka bayar da sunansa ba. Muna magana ne a matsayinsa na wakilin 'yan bori a cikin gwamnati jihar Kano. Buga cikin gwamnati jihar Kano. Ko ba muna magana ba da gwamnatin daga alifinsa zuwa yawancinsa. Muna magana da shi da ofis ɗinsa da yake amfani da shi na ba da shawara kan yin mutuncin addinin musulunci. Don kuma yin mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'ar musulunci da wannan muke magana. Don haka muke kira ga dukkan bangarori guda biyu. Bangaren gwamnatin 'yan sanda ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da mana. Bangaren mai girma gwamnatin jihar Kano ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da shi. Amma ba za mu mu bari su yi amfani da wannan damar ta su bada su ce mana mutunci mu zuwa mutunci. Ba zai yiwu ba. Sun yi kaɗan ba su ke sama kuma ba su ka mutunci. Amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke ƙarƙashinsu na su magance matsalar ta hanyar da suka dace. Ba mu ce su zalunce su ba. Amma mu fi mana adalci muke bukata. Ba mu ce su kama su ba laifi ba. Su kama su da laifin da ya tabbatar. Kuma yi musu doka da ta dace da su. Ba mu aka yi wa gata ba. Mu ba abin da suka tsare mana. Mu ba sai sun tsare mana. Amma zaman lafiyar Kano aka yi wa gata. Mun ko san zaman lafiyar Kano wajibi ne a kan da ya rafe a karan farko a kan mai girma gwamnan jihar Kano wajibi ne. Da ya rafe a kan kwamishinan akwamin suna jihar Kano wajibi ne. Da ya rafe a matsayi a kan darata SSS na jihar Kano wajibi ne. Kan su kallo wannan yana cikin ko baya cikin dukkan mutumin da ya kwana a ciki ya tashi a kan ko ɗan sanda ko wanda ba ɗan sanda ba farar hula ko ba'a yi labar ko mai kudi wajibi ne gwamnatin jihar Kano ta kare lafiyar da kula da zaman lafiya. Kuma a gwamnatin demokuraɗiyya dan Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta daga wannan mai ba da shawara da cewa ɗan majalisar jihar Kano da Allah a ci gaba da shi ko a jefa da shi. Ba demokarasi ake ba, gwamnati ta nemi bayanai har na ba a Amerika neman bayanai su kafin su kare su kewa a rufin yaki sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda ta hanyar kwamfuta ta hanyar wane ne wanda yake dira'in yaki sai a yaki wanda yake dira'in ba yaki sai dira'in yaki ba. Majority na jama'ar Amerika sun yarda a jihar cewa abuganin san hari kafin Amerika ta tafi. Idan baki za a ɗauka haka ne, in baki za a bayar haka ne, in wata matsaya za a ɗauka ba ko wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne. To dan Allah gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano birni da ƙauye da karkara kan a ci gaba da shi ko a aiki shi mai ba da shawara ta ga wani sakamako na tsawon. Billahi alladhi la ilaha illa huwa na san kashi mai yawa na tsanar gwamnatin jihar Kano da samu billahi da zai da tafiya da wannan mutumin Allah wani. Kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta da yadda suka fi da wannan mutumin Allah. Ko gwamnati ne kuka ta tafi bambancin mu da sauran shi ne za mu faɗa ko me zai faɗe ba. Bambancin sauran kuma suna jin tsoron kansu. Yadda muka ɗauki addini ba wai yayin bane ba, aqida ce a tsofi mun yadda a mutu a kai shiri muke na mutu a kai ba wai shiri ne na za mu janye wata nasara ba, ba wai shiri ne na yayi ba wanda muke fi kawai don kasancewar garinsa ko yaransa ko jam'iyyar siyasar. Don haka ne ba mutanen masallacinmu da masallatan mu duk inda suke ba ma a kadan da nasu jam'iyyar siyasa guda ɗaya muka ce ko jam'iyyar ko ga dama kulle su shiga kuma dukkan ɗan ba ma ce mutum sai ɗan takara da za su dafa a duk wanda zai muku adalcin rayuwa ya yi muku aiki ya kare zaman lafiyar ku ilimin mutuncin rayuwar ku ku kada masa kulle sai ba ma faɗa da wani mutum wani babu da zai shige mana gaba ko da waɗannan mutane guda biyu da zana ai farnar su ce da fasadun kowa ya sauki da nuna amma ba ba muna faɗa da tasirin gangan cikin ku bane a yau bala ya tuba daga ta'addancin da yake da farnar da yake a yau yankuwar su bala ya tuba daga boka bokan da sihiri da dabo da rufa'in da yake muna tare da amma ba mu yanzu za a ga kauzu su mutum ko mun danga daga mu da shi yana wannan shi yake ko waye haka wannan ita ce ake mu da ya kamata kowa ya kuma ka lissafa ma duk za ka lissafa mu ruwan ka ne ka ce mana yan ta'adda ka ce mana marasa kunya ka ce mana yan izala ka ce mana yan zulzala ha duk abin da za ka faɗa cikin wannan da ya fita ake da duk abin da za ka faɗa. Abu na ƙarshe a jiya wani dalili ya kai ni Kaduna na tattara ƴan uwa limamai sun yi nidi limamai na zuma a kusan na sama da kashi 70 cikin ɗari na limamin masallacin juma'a sun haɗu a kan wani mutum daban ba nan gurin musibar Kano waɗannan mutanen guda biyu ba to a can gurin kuma wani shi ma daga nan Kano ya tashi ne don wani profesa ɗahir yaya shi kuma ya je can yana Kaduna Polytechnic shi kuma ya zama ɗan baran da ƙungiyar CAT ƙungiyar Kiristoci na Najeriya a yake sayin amfani da matsayinsa da mukaminsa da kasancewarsa profesa da tattun lantara a wannan wuri dukkan wani head of department musulmi kirista sun shirya planning din yadda za a ɗauke shi a rabe kirista ya zai gulbinsa kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yaƙi su shi nan profesa ɗaya ne ta tattara wai ɗan Kano. Su jiya masallacin juma a gabatai suka taru suka yi mitin a kan yau ka zuwa gabatai za a kunuta su ne masa albarka. To tazu abubuwan suke mun yawa a masallaci ban faɗa muku shi ba shi ne yanzu nake kaza amma tazu kamata in faɗa a kan mimbari cewa dai kun ji abin da mutane kasu suka ce. Profesa Tsairiya yana cutar da musulunci saboda haka suna roƙon a tsine masa albarka. Ko kuma mu ce don kare ce kar a ce mun yi ta ainihin wani mutum mun tsine masa. Ya Ubangiji, duk mai kawo addinin musulunci zagon kasa, duk mai kokarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan aikin sojin su ko a cikin gwamnati ko a wajenta ko ɗan sanda ko soja ko wani mai sana'a tashi shi kaɗai, duk wanda yake kokarin ya kawo addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar masa da ci baya, ya Ubangiji ka tsine masa albarka, ya Ubangiji ka rusa zuriyar gidansa, ya Ubangiji ka warkar da aniyarsa, ya Ubangiji ka wulakanta shi, ya Ubangiji mayar da shi iskar dare, ya Ubangiji lalata shi. Kaga anan gurin kowaye ya ce Allah ya haɗa shi da musiba, dukkan wani bala'i da rikin kwanciyar hankali Allah ya haɗa masa, duk mai cutar da musulmi. Kaga anan zan daga.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه أجمعين. Shirya annuwan ne
a kan makalla kuma ba mu tsine masa ba, mun ce bai cutar da musulunci.
Eh,
Allah sun za ka zo ka ci gyara. Ya sa ba mu yi takasu muna nan a sunna ba mu kaucewa tabarkin sunna ba. Takfirul mu'ayyin shi ne a hada sunna suka hana. A nuna wani a tsine masa. Amma a jin da ta cikin taro dukkan wani mai cutar da musulunci Allah tsine masa wanda ya halaye.
Koyin jahili kuma da ya kuma kan ku abin da yake akwai kusan ya amanar wanda Allah ya daura ma malamai naku ko da suna da tafsir ba za su ba da haƙƙin yadda ya kamata su ba, suna iya kokarin su dai su maku bayani ko mai iya fahimta abin da Allah ya ba. Mulahazar da muke yi na tafiyan kamar ranar tafsir za a gan nan ya cika ko wuraren karatu suka gani alhamdulillah ko yan uwa sahawat na musulunci. Abinda yake rige mu abu guda uku wanda nake so shi malam ko a gaban da zai iya bada amanar da ya bari shi kan shi ubangijinsa Allah zai iya bincike shi ya yi dan Allah ko ba dan Allah ba, amma alkiya bayani ya yi a mimbarin ne ne kuma da za a iya cewa rayuwar suna ce haɗe ne. To mu abin da ya sa nake son muku nasiha yayin da na fito Saudiya shekaru 22 da suka wuce baki ɗaya malamin jami'ar Islamiyya kamar ni Mr. Dari Emirat ba ɗan Saudiya, ɗan Saudiya ka ga mai tara ko mai koyar da Saudiya. Amma tambaye ma ya farka shi mu ta jami'ar nan ba matar ba za a ce ga goma an sa su sun yi karatu an sa su sun zama mutane a shekaru goma sha sun zama mutane. To la kai in ka ci jami'ar wanda suke yi ci jami'ar kuma da kasa baki ɗaya na malamai sun ka sani malamin ta yi ne ke fara ne cikin a cikin kasar da take cewa shekaru 20 da suka wuce ba ka yi ta baka ce sallar tarawihi 11 a wurin kaita na mallaka ya ce ta ce 11 da za ta kai kafin ne mafi Allah ne saboda ya yi ma malamin mu da yake koya mana shi ce mukarana an taɓa tura su jami'a sun tura su zuwa wani kawai muna nan duk muna aiki aka ji aka tara ta ana masa bayani shi malamin ya tashi ke masa bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi da jinjo ya ce kai ka daina mana rikin kunya muna tare da iyali ka zo kana mana zancen wankan janaba ko kuna da ruwa da kuke lara su shi don na sace iyali na miki da ya kasa zuba ruwa shi na baki da ke rikin kunya kamar mangara Allah ya ce manzo Allah ce ka daina daki sha nan da iyalanmu kuna da ruwa da kuke barna a cikin gari mu ni wannan abu ne da kake mu zuba ruwa cikin baki da malamin ku kai wanda ba mutu cikar kuma sha biyar ba to amma yanzu ku duba cikin mamlaka ana neman ɗan sakife na addini da sunna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa a gari gaba ina ne to abin da yake wahabe mu a nan sai da shekaru 20 da aka an samu sa wata islamiyya amma illa in kike wahabe ko illa ba sai ga mutum ina san addini ina san karatu amma ba shi da abin da yake fakiri ne shi ne zama da ba to ba ya nema aiki ko ne ina zaune hikma da karatu sai da tsari baki da shi har da ma wasu suna ta da advice ne don kuma ba ya san aiki da zai yi duk aikin da zai wuni yana yin aiki da zai yi ba gashi nan ya yi kama abin nan bakin gawai ga tahajjudi ga komai amma fara da yi karfe mafi yawa talibai masu duk kabla hazan lalat ba ya san aiki shi kuma ba zai ke aiki kansa ba da zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya ya zama kamar kusurman mu na hau ina iya kare mutuncinsa iya da kare addininsa ina iya kare sauran ɗan uwansa da zuciya da imani da shi to amma mun ka lura ganinmu billahi da sun dafa kuka mutane ba su san aiki kuma ba su da ƙarfin dawama a kan ilimi lokacin da na fara kasuwa na su neman ja fara gani na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba kun ba su ba ba wanda zai tara wannan jama'a maka haram isa malamin mu sun zo sun ganyi na shankali da yadda ake zai waɗannan yauke ne suke son addini har kuma ba shi gaba wallahi ba kun ba shi ba wanda zai hada wannan a taron ba ku ki dauke ne sai wani malamin ya zo malamin jami'a na kira dan abin da Muktar shi kawai zai tara maka wannan al'umman da to an yi ku haka da sun abu amma ku rike abin da za ku iya rike mutunci shi ne neman ilimi wallahi ilimi ne amfana shi ne kawai zai so da ba su na bala'i da mutu ilimi kuma ilimi ne amfana sama na yi mangar ilimi ne amfana ilimin nashi shi ne abin da yake a amma ba ta mutu ilimi ne amfana ba ba ta kowai zama su bayan da mai da farke maku bayan koyi zama ba wai kuma a tsara shi da tsari shi na mai na ma a tsara shi zai tsara ta koyi da kai ya koyi ka mai koyi ka bai yi tsaki shi ba Allah na gaban ka ba to ba wannan ilimi muke so ba ilimin da zaka shirya da al'umma ilimin da zaka kare mutunci ka da jama'a wallahi kuna da dalilin da wannan ilimi kun yi tsara ilimin da karanta kun ga ilimin to wallahi canji mu zai fito da baki sai Afrika ta yamma sai mu zama mutane muskila mu akwai ƴan boko da ƴan siyasa mu wanda sun dauki wannan addinin wasa ne tunda ba su taɓa karanta tarihin su duk ina rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan addini ne ku san ne wajen da Allah ya fito da alfajir duniyan nan ba wannan ne da yake manzo Allah ba mu ba za ka barta mu amma ku san ne wajen da ku hoto da manzo Allah ya hadda al'ummar kafirai cikin matsayin da Allah ya ba shi a cikin mafarki sai da manzon Allah ya ce ya roƙi Allah duk kuka da awaye da sunaye Allah kawo ya roƙi Allah shi da kin na bakar ya zai kama an da sai ya manzon Allah Allah ya saurare mu ya ka manzon Allah kina kuka duk da haka ya zai bi da sahu aka yi wannan bijin yaki wannan annabi ne gaza Uhud aka zo aka kishi masa sahabbai guda 70 ina ciki kuma aka fita masa a koyonsa aka fita masa kai jini na zubar ya ce kai fa ya kula kawo ta tunan ki a manzana ne manzana ne sun lalata sannan ya je haiba aka ba shi abinci kwato don yi tsaye wanda ya arniya ya zo shi abinci ya ba manzana manzana ya yake manzali yake kwance rashin lafiya na uwa yake na Aisha yake Aisha kinga abinda na yi khaiba ina ciki har yau abinda yake manzali lafiya wallahi abinda yake manzali lafiya kin annabi da manzon Allah abinda ya koya da annabi sai manzali ya kan wannan ciki manzali ne ya kinya a kan kwazo da ya hudu bai abinda bai ci a gidan sai kin ci ke wanda kuke bai abin da za su amsa tsoro ke ahjabi yake gaba da sanda ke ko na mutu wallahi ba ta tafi wannan annabi abin da yake cikin wannan gubar mai ke ne ba duniya wannan addini muke wasan kaka ta mutu kan da wannan rayuwar manzo Allah har nan da ya gurje ba duniya a ta shi a cikin kaburi da irin wannan da manzo Allah yake yi da yunwa da dai haske ne da kanzo azab da aka ce wani lokaci manzo Allah ne ya yi mai ya ce wa zai ji ibn arnan na kala wajana wallahi da wurin sahibin da ya tashi to da yunwa da kai kan kin da ake shi da yake da kuzai fatwa shi ke ka gani ne yake tsaka wannan abin mun ga ne sai ina zuwa gida ka ji ciwon na kaya kin da gida zai ba fara ka ba ga yunwa sai da yare su ba suka je kuma bani kureza suka yi kwana 20 da wani wannan jini kuma aka zo aka masa wannan kwazo ya bar jini yayin haka aka zo aka kike sayyidina aka kike sayyidina Umar haka sayyidina Bakar da Wahab duk mai zai yayi yake a mutanen Abu Jidda kuma aka zo sayyidina Usman aka kike aka zo aka kike sayyidina Ali akan wannan jini ne eh akan wannan jini Imam Malik aka hana shi fita sallan jafki har yanzu akan wannan jini ne aka sa Imam Ahmad ki ko da ta kafa shi ga shi an ta masa hukunci akan wannan jini ne ibn fojo ko haka ne ciki ba zo ina ta kama da mutane to namar wannan ajin mu mai shi yayin da ta wurin Allah ajin ko ba ta kai da ba wallahi shi ilimi ne dan Allah ya kwana ku ne muna kai mu ba ma kuma akidan ku amma wallahi ba ta yi da gaske ba wallahi zan saka ba Allah wallahi zan bi a neman ilimi a cikin duniya kuma a roƙi Allah a hada ido gani a yi aiki kuma a roƙi Allah dace don jarabawa Allah ta ce in ka lura aka gan san ki kan su tudu da ya mun ne da tahajjudi amma duk duniya su sun tsara annu baki daya ana ta kace su majalisa ba a cikin wata kafin ba a kai masa kai yaki ga wannan sanyi ba a yi suna ciki kuma kowane su ya zara baki sa an kyale su suna na suna mutuwa ran tramu da musu kalfin shara'a anan sai wani kuma ba wani da ake ba wani mai tsaman kalfin shara'a kan ya ce kici na kici inda malami ke fada wallahi rabbul kaaba a samu shugaban da za a masa nasiha maka yi shara'a wallahi an maka da wallahi an maka da duk wanda ya ba yayi shara'a Allah wallahi kuka tsaya da lafiya amma kike na da amma shi awwal mai shi Allah al-mukallafi isa yanzu ta ga kan shi Allah ka wane shi ba rawar da shi kan fara to amma mu huda da shi plan amma yanzu al'umman duniya suna son ya addini kiri na America kuma abin da zai taba yi baki shi sa abin da nake dadi da America ta yi takkar da ta ba dojiya cewa makarantar islamiyya jami'a islamiyya su ke ruki addini yanzu ne ake kina kulliyar shari'a ya kai nan da sabon duniya sai ruwa kina yanzu kuma za a yi yanzu kuma za a ji da suna jin tsoro ne al'umma din su sun takura masu ko fadi ita bai zagi ku zama yi ba san na ka zaki a nan wani kana fara na sai kai kai su haka addini ne ko ina da yanci wani soja yau yayi magana ko da yayi tsaya wani soja Allah ya samu samu sojoji musulunci haka wallahi ku tun nan na Allah ya kamata kurakurin sa sai ta bi shi ke fada cewa yanzu akwai wani aka gaya jami'an sojoji da suke a nan baraki aka ji aka rubuta suka darasa ne cewa musulmi za su kai masu hari dan Allah kuma ya baraki a nan mu tashi a kai masu hari mu samu ne akwai tango musulmi akwai masu kiyamri akwai masu taimaka musulunci kawai albashi nuna wa har yanzu mu je mu kike su dan hauka to amma ba wani ne kai da wani kici da aka hada India da Pakistan ya ci gani haka za ta fara wancan koyo sai ke ba mutum da ya kace a ce to su ji a farce ya za ka da haiti to alaka hukumar su tsoron Allah su kare waɗannan cikin jinin da yake kare to zai ce a kan da yake kare muna jin wa'azi aiki da kiyar da muna jin wa'azi neman ilimi ya gaba muna jin wa'azi neman halal ya gaba muna jin wa'azi muna karama mu taimaka ɗan uwa wannan abu ko manzo Allah tun da ya rafu rahim sai haka yi da kuma jin kai saukan na fata wannan karatun Allah ya sa albarka ninna ma ba shi ma da ya zai wannan sa baya jin da manzo tun da ya sa yi ko ya zo dalili na hana shi zuwa a je mai duk da ke fara yin lafiya bai fada ba kuma wallahi ban san abin da zai sa ya zai wannan karatun ba to amma shi ya fada ko kuma kuma ya ba da hakki saboda ka ɗewa da yin girma na mutum ya wannan karatun da zai su da kun je mun da su fatara ba mu karatu ba muna sa shi ya tafiya Allah ba la ba na ta ba ran nan wata da bi wala ba sai ya na kin nan wallahi in ka duna ka fugo mu waya suna cewa da yin girma Allah mai kokar mu hada kai ba ya ku ije in tafsira dan za ka sa shi ko wani kai ko mai ka ne a ta irin da ya saka shi a kirishi ban yi kan mai duk da su ban yi kuma kai a boti kuma to muna ne amma muna abu ya zama ta shan to haka karatun wani suna wahala wallahi yanzu akwai almajirin suna nan akwai ne na jarabe shi yanzu nan mu wanzani ne ina neman karatu dai na ce za ka ce kai ina gidariya zan sai karatu to ka mutane suna so ne ku ji su yi karatu amma ko na wuri ka su da Allah ba amma ba ma sai mu aiki abin da kuke ba duk in san da ne a kuka ya in san da ku ji da mutunci ku ji da ku ina ku ji cikin siyasa ba ku ka dawo da dan adam kowaye wanda ke da cikin Allah shine sunna mu ba ma ci ko da kin mutum wallahi wanda suke tare da mai gubanni la anna akwa bai ci na ku kuna ci Allah ke yi wai ku ba kuna ci ku kwati kudin su ko kuma bai yi ka ce da lara cewa muna cewa Allah ke yi su din haka su ne koyawa to a kai ina ganin karatun nan wallahi ban na ja zabi ma in ja ba bare zabe na karatun wallahi dai zabe na karatun duk mutuncin da muka ga yan mai dubu tsaya iya mutunci malami wallahi mun yi wannan mutunci ba wai alfahari ba da ya rike lafiya a can in wata ban da bare da aka control sa na ga munan akwai lokacin da aka kai na asibiti bina warke kwana tara zan fita aka ban takarda na gan 50 sai na sake zama sabon zama mal hajirin mu kika ci na jira hotel Abuja fa irin hotel na abuwa ne ba mu tsari ga mu ci kan mu sai wani an san wahala su ne ban ku kalla ba mara wani wani ba mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junan mu kuma mara ni ba ce ci saraka ba ba ce mu zama kawun saraka ba kuma mu aiki to aikin mu sai mu kai juna dan kasuwa ina taimaka malamin da yaron cikin sa mai zuma wani ya kina da tafi da soja in zo an ci ayyaki an nan ya ci an nan dan kan nan da ake bangara ki shiga cikin da ilimi da hankali ba nan da mata ne su zanga zanga ina kira kina don wani almajin mu na gaishe almajin nan da gaske sai da na gaishe ne fuka tunda mara baya ne sai ya yace na ji cewa mata ne su zanga zanga na otobur fa kuma na so ba ni da ku da kake sai wannan abu ya kike su mamu wani kullu sai ka tare to mai jafar ko dinya suka hadu a cikin amma iyali na suna iyali ma ne jafar suna sune awal ba suna kaba amma ba mu da kida ba amma sai ga maka abu dai kake kai kuma zuwa za go da masa a nuna masa abin da yake yi ne amma sai maka mata a cikin saka ta saka ta amma a cikin malama ko wanda yake matan su ta harbe ai wannan to bai mama shi bace da aka sai aka san su ta dangon da yake linda ayyau ne ku kuje ɗan sallah ku kuje cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don ma ku kalmomi da ake kai masu ba haka muke yi masu ba Allah ubangi ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya jika iyayen mu daliban kuma Allah ya kara kiyaye mu da Allah kara manta da waɗannan daliban nan suna cikin bala'in sanyi Allah ya jire mu da su baki ɗaya Allah ya san mu dace
bayan wannan dalibi na wala Abdulhaq wanda yake da matukar muhimmanci tun da shi ya tafi mu ne kan matsalolin mu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji bane ba, amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu, kamar ma ba zan iya faɗa ba, don sai da kamar faɗin baya da tafi kawai kusan abin da na ɗauka a cikin aƙida, a cikin aƙida ta abin da nake ganin shi ne daidai kuma zan iya faɗa, kuma na karance shi in faɗe shi kawai in faɗa, kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko ba su yi ba. Domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai taɓa ce indiya nazarin da tsakani da Allah sabanin waɗansu garuruka mutanen Maiduguri na gaban ku suka zo nan mutum 120, mutum 120 da wani suka kwana a masallacin Dorayi gaba ɗaya, cikinsu har akwai 'yan majalisar dokoki na jihar, cikinsu akwai likitoci daga Titin Hospital, cikinsu akwai 'yan kasuwa, cikinsu akwai kaza, amma su suka manta da wannan. Wallahi da rijigida ta tabbaci ne kawai ce waɗannan mutanen sun zo saboda ni. Kusan 120 da wani abu. Kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar aiki. Bari mu faɗa muku abu zai tada. Shekara uku da suka wuce baya, da yi wata faɗakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci don aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza. Dukansu ƙananan 'yan kasuwa ne su kai can sama malawan ba da suka yi wannan asusu a cikin ƙananan hukumomi 22 ne ko da uku na jihar Borno bana ba inda ba su tura malami zai yi tafsiri ba. Da wannan asusun nasu duk malamin da zai suka ɗauki nauyin gidansa har zuwan su dawo wata da kayan sallan iyalinsa a nan Kano ya zami zumi wannan. Yana da wahala wallahi, yana da wahala ƙwarai da gaske, kaɗan daga cikinmu da za su yi wannan. Wato abin da yake bani mamaki a Kano, kai ba ka roƙi mutum naci ba, in kuma ya danka da wani abin da bai san sai inda ka samu ba kuma yana jin haushinka, kuma yi maka tambayoyi ya kai ka samu, shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi yayaye ya samu, to sai kan. To wannan yana da ban mamaki ƙwarai da gaske, har sai yana ɗaure mu kai. Ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rufin lafiya ko na matsala waye kama ni a Maiduguri wa ce wai na je wani wuri na biya jin da nasu su da su ba da jin hauki don na biya ɗin, amma a san ina mamakin ƙoƙarin su ɗin na biya ɗin. A cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai da na ambaci waɗansu daga cikin ƴan uwa likitoci ne musu godiya, cikin sara ko Profesa Buwala wanda ke kirista ne, kirista ne. Amma abin mamaki kullum da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin. Mun lokacin na je asibiti da safe zai ce jirgin ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza. Kuma ya yi aiki ma a ƙasashen waje, babban mutum ne a aiki irin nasu. Amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti ba, in ina da buƙatar duk inda yake buga masa wayan ba da lafiya. Almuhim za ka ko wani nau'i na imanta ko appreciation dangane da abin da nake, wanda wannan yana farawa kimai yi ɗin ƙwarin gwiwa ya je yana da gata cikin al'ummarsa, ya ji kuma abin da ke mai amfani ne. Kuma wani abu biyu da naka da muka sha suna da Malam Abdulwahab a garuruka da dama za a ga ɗalibai suna cewa suna son su zo su zauna ko a wajena ko Malam Abdulwahab ko wani Malam Abdulwahab su yi karatu. Malam Abdulwahab yana da ƙoƙari ƙwarai da gaske sama da ni, yana saukar mutane a gidansa amma ni ba na saukar mutane a gidana, an ka'ida ce wannan, kowa da irin yadda ya ci ka'ida a cikin rayuwarsa. Ta ne ranar da zan sauki mutane a gidana shi ne ranar da nake da inda zan sauke su da wurin kwanansu da ban ɗakin su yadda ba su taku ramu mu ba su taku ramu iyali na ba. Kara zuwa na a rufe can wani zai bata can alkoji nan wani zai bata can ni ba zan yi wannan ba, amma Allah Abdullahi ba Allah saka masa da alkhairi yana da wannan mutum. Wani irin da shi. Duran da Allah ya sa na samu yalwar wuri mutum zai wannan. Wannan maganar ta sa waɗansu 'yan uwa a wani gari mutane suna da babban mamaki kwarai da gaske. Suka je suka nuna muka shiga wani gida suka gani suka ce wannan ya yi maka da tafi ya yi zama mutum da ke da mata wasu wani sai kwarai da gaske zai isa a wadace sai kuma suka fito wani makwabtansa suka nuna mu wani gida mai ɗaki da duk kobiya kowane ɗaki daban ɗakinsa suka ce yanzu wannan yanzu za a yi zama na ɗalibai zai ci mutum na waje na lissafa Allah alƙalli zai ci mutum ashirin tunda mun yi manyan ɗakuna ne bayan ƙanana ba a wadace zai ci mutum ashirin. Suka ce to wallahi wannan tsarin da muka taba ji ka faɗa ranar aure kaza aure kaza in zaka zo ka zauna a nan gurin ɗaliban su zo daga ko ina ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su ma a wani gari ne wallahi ba to amma a nan ba haka bane ba san 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 a nan ba haka bane ba ban ce da kowa da kowa haka yake ba amma idan wani ya zo masallaci ya sa banka ya zo masallaci ya sa fallon tarki gani ke kai malamin yawa karanta zai nuna maka fa gashi nan na sa banka ko na sa fallon tarki ka gane idan ka ce masa Allah saka da kai ne idan wani ya yi wani aiki a makaranta so gani ke kai malamin kaɗai yawa ihsani muna da waɗanda suke ɗaiɗaiku masu himma da ƙwazo muna fatan ubangiji ta Allah ya ƙarfafa gwiwarsu su gaba da yi amma ba su da yawa ne kaɗan ne wallahi wannan shi ke kawo mana cikas ayyukan da'awa nan to amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakacin inda zai tsaya ba ma fatan a je inda za mu dakata mu ce mun gaji amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun mun san Allah ya ce inda kake ka bauta mata wannan muna rike da fasaran wannan aya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanarwa ce gaskiya ya mana san Allah ya faɗa ba na jin daɗi tsakani da Allah tafiya ta kuma tana tazo ko ta da tafiya ban san ko ya ce bane ba amma dai na ina jin kai cikin tafiyar da koma makaranta ke to amma tun daga gobe a kaba har yi zuwa laraba ko in ta lami da yi zuwa hita a ta gobe a kabar labi litinin talata ba kwanaki hudu ba jere dukkan su za mu yi amfani da su ne wajen karanta littafin riyadu salihin a ungogor insha Allah tun daga gobe a kabar har talata a laraba ni da malam Abdulwahab muna da lecture da za mu gabatar a masallacin juma'a na Ibn Abbas da ke rigar lamo tsakanin magharibi zuwa isha daga talata din kila kafin talata na san ranar ta ta zan san kuma ƙarin riyadu salihin sun kore ki ƙara ta dan ina san kawai duk kwanakin da suka rige mun riyadu salihin ka dai zani shi ba ran gurin shine gidan talabijin na Kaduna da BITD mai zaman kansa suna sa ni shafin riyadu salihin din tun da yanda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya yanzu sun kore mu ba mu da sabon kaji tun da an da ba aikata din tun da duk mako ana kawa ne Allah ya kalle idan muka yi karatu na guda bakwai ko guda takwas wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata biyu masu zuwa nan da bakwai balantana in an kai kwanaki goma kila a samu kwata guda cikakkiya shi ne dalilin da ya sa ba zan koma kowane karatu ba sai kiwon da ya zuwa salihina sai tafsirin juma'a ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai biyu ka ji hawa ne amma in ranar da ba juma'a ba kai tsaye kawai ya zuwa salihina za mu yi a ungogoro tun daga gobe idan Allah ya kai. Ina ba da gobe.